Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da kuma Niyya a muryar Arewa. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 22 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji ci gaban rahotannin da muke kawo muku game da ra'ayoyin jama'a a ciki da wajen Najeriya game da dawowar Buhari. Za kuma a ji kiraye-kirayen da talakawa ke yi na a tuna da su kamar kowace ranar Talata. Sulaiman Muni Barma na tafa da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum. Amerikawa sun fara nuna damuwarsu akan fidda sojojinsu daga yakin da Amurka ta kwashe lokaci mai tsawo tana yi da 'yan ta'adda, kuma ta yi hakan ba tare da samun kowace irin nasara ba, sai dai ficewar NATO zai iya haifar da gibi ga 'yan ta'addan kamar yadda shugaban na Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Litinin, misalin da yake wa Amurkawa jawabi akan sabon shirinsa ko kuma dabarar da yake so ya kaddamar game da ƙasar ta Afghanistan. Shugaba Trump ya ce ba shakka ficewar gaggawa zai samar da wani gibi na musamman ga 'yan ta'adda, ciki ko har da ƙungiyoyin ISIS da na Al-Qaeda, wanda wannan zai sa su faɗi warwas kamar abin da ya faru a ranar 11 ga watan Satumba. Kuma kamar yadda muka sani, a shekarar 2011 Amurka ta yi gaggawan wato tare da kuskuren janyewa daga ƙasar Iraki. Sai dai kuma shugaban na Amurka ya yi shekaru yana sukar lamirin gwamnatin ƙasar ta Amurka game da rawar da Amurka ke takawa a ƙasar ta Afghanistan. Yana cewa ba kome ake yi ba sai ɓannan kuɗi da lokaci, kuma yake yawan kiran cewa a janye sojojin na Amurka a wannan ƙasar domin Amurka ta yi amfani da kuɗin da take kashewa a Afghanistan wajen bunƙasa wasu ayyukan ƙasar.
Tun da farko dai wata roka ta afka cikin tsakiyar ginin gwamnati da gidajen ma'aikatan diplomasiya a Kabul, babban birnin ƙasar ta Afghanistan. Wannan ko ya faru ne 'yan sa'o'i gabanin shugaba Donald Trump na Amurka ya bayyana muhimman matakan da gwamnatinsa take ƙudurin ɗaukawa game da yaƙi a ƙasar ta kudancin Asiya. Aukawar tarokar tamkar gargadi ne ga wannan wurin, sai dai kuma babu rahotannin mutuwa ko kuma samun raunuka. Sai kuma can ƙasar Italiya, inda aƙalla mutum guda ya mutu, kana wasu 25 suka samu raunuka, yayin da wasu jama'a da dama suka kasance cikin baraguzan ginin wani gida da ya rushe sakamakon girgizar ƙasar da aka samu a wani tsibiri na yawon buɗe ido mai suna Ascia da ke ƙasar Italiya. Wannan lamarin dai ya faru ne da daren jiya Litini. An bayyana cewa ƙarfin wannan girgizar ƙasar ya kai maki 5.8 kwatankwacin dai irin wanda ya faru a shekarar 1883, wanda ya dalila mutuwar mutane har sama da 2,000.
'Yan ƙasar Angola da ke da mutanen da yawansu ya kai sama da miliyan 29, waɗanda yawansu ba su san wani shugaba ba banda shugaba Eduardo dos Santos, sai dai yanzu da yake zai koma gefe guda lokacin da za a gudanar da zaɓe a ƙasar gobe Laraba idan Allah ya kai mu. Wannan shine karo na farko da yawancin 'yan ƙasar za su kaɗa ƙuri'a, kamar yadda wakilin wannan gidan rediyon Anita Paul ke cewa daga fadar gwamnatin ƙasar ta Luanda. Misali, idan banda wannan karon, Ana Maria Espiritu Santos Matero ba taɓa rajista ba da niyyar jefa ƙuri'a domin wannan baiwar Allah. Ya shekaru 60 da haihuwa, ta ce ba ta ga wani dalilin yin hakan ba, domin shekaru 38 da suka gabata ƙasar ta Angola na ƙarƙashin mulkin shugaba dos Santos ne, wanda sau tari ake zargin yin aringizo wurin zaɓe. Da yawan matasan da su kai shekarun jefa ƙuri'a sun kasance cikin damuwa, domin ko sun ce ba kowa ne tura ƙasar da 'yan ƙasar cikin damuwa ba illa jam'iyyar MPLA. a karkashin dokar zaben kasar wanda ke da yawan kur'u a jami'iyar sa shine har kullun yake ci gaba da zama shugaban kasa sai dai zaben na gobe idan Allah ya kai mu yan adawa na da kwarin gwiwa cewa za su tabu kauna abin a zo a gani amma kuma a wuri daya ana hasashen cewa jami'iyar ta MPLA ce za ta yi nasara
Muliyoyin Amurkawa ne suka fito jiya domin kashe kwarkwatan ido game da sufin da rana ta yi abinda rabban da aga irin haka din tun shekara koko shekaru wajen 99 da suka gabata wannan sufin dai ya faru ne tun jiya Litini daga jihar Oregon wanda hakan yasa zafin rana ya ragu ainin domin wata ya kare ranar an yi kiyasin cewa akalla mutane kusan miliyan 2 ne suka yi tuki cikin wannan yanayi a jiya Litini wanda ya faru tun daga jihar Oregon ya kai ga har tsakiyar Amurka wato zuwa kudancin South Carolina To labaran duniya ka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ci gaba da rahotannin da muke kawo muku game da dawowar Buhari zamu yada zango a Adamawa inda wakilinmu Sanusi Adamu ya fara da inda talakawa ke barkewa da suwa
Dubban jama'a ne suka yi tururuwa a manyan titunan Jimeta Yola fadar jihar Adamawa karkashin lemar kungiyar masoya General Buba Marwa ta jam'iyyar APC. Yan sa'o'i bayan jawabin shugaba Muhammadu Buhari ga 'yan Najeriya a wata gangami ta nuna farin cikin su da dawowarsa bayan jinyar makonni 14 a kasar Ingila. Da yake jawabi ga taron dandazon jama'a a bakin sabuwar kasuwar Jimeta inda jerin gwanon ya yada zango. Tsohon dan takarar gwamna karkashin rusasshiyar jam'iyyar NRC Musa Abubakar Kamale Ya ce hanya ta kurewa wasu tsirarru da suka yi amfani da lokaci da shugaba Buhari ke jinya wajen wawurar dukiyar jama'a.
Sai dai mu ce alhamdulillah mun gode wa Allah. Boko Haram ai kashe-kashe da su ana nema abin da sauran da suka rage. Major Terrorist Force ana gumi da su. Kidnappers ana dama ana taka su. Ba abin da zamu ce wa Buhari sai dai mu ce Allah ya saka mishi da alheri. Muna fata Allah Ubangiji mai iko mai komai zai ba wa General Buhari cikakken lafiya.
Shi ko tsohon dan majalisar dokoki mai wakiltar karamar hukumar Yola ta Arewa Honorable Hassan Turaki gugar zana yayi
tafiyan Buhari sun riga sun kashe Buhari suna neman mukami na mataimakin shugaban kasa shi yasa da suka ji Buhari zai dawo su kuma suka bar kasan don ba su isa su zauna ba ba za mu bar su su zauna ba muddin Buhari na da rai in Allah ya yarda wayanda suke son su ga bayan shi musamman ma mutanen mu
Wata ƴar gani kasheni na shugaba Buhari Hajiya A'i mai ganda ta ce yayin da suke lale marhabi da dawowar shugaba Buhari gida kamata yayi hankulan gwamnati su karkata wajen rage radadin talauci da talakawa ke fuskanta
Najeriya ta yi kyau komai ita fi daidai ne muke so don muna cikin matsala yanzu kowa na cikin wahala saboda haka yazo ya taimaki talakawa warware mana wahalhalun da muke ciki don Allah do annabi ya cece mu
kowace irin fahimta jama'a suka yi wa jawabin shugaba Muhammadu Buhari Alhaji Musa Abubakar Kamale Ya yi mini fashin bakin wannan jawabin.
Yace ya riga ya rantsa akan hadin kasan Najeriya ba abin da za a zauna ana kace nace akai ba. In mutum yana so ya fitar da amma da ke cikin shi ya je majalisu na guda biyu su fada musu damuwansu. In nan ya mure ne in ya mure su ga wa ƴan uwansu. In Yarabawa ne su ga wa ƴan uwansu. In Arewa su ga wa ƴan uwa wakilan su da suke wannan wuraren.
Sai dai gangamin marabtar shugaba Muhammadu Buhari da kungiyar mago ya bayan General Buba Marwa ta jam'iyyar APC mai mulki a jihar Adamawa ta kaddamar zai kara gibi da kuma rarrabuwar kawuna da ake da shi tsakanin ƴaƴan jam'iyyar APC wanda ta kasu gida-gida kowanne ke da uban gida da yake wa biyayya sakamakon batutuwa masu sarkakiya da suka kunno kai Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya
to ga da Sanusi kafin mu ci gaba sai a dan girgije da wannan
Allahu Allah ga tambaya Allahu jalla ga tambaya Najeriya ke ce ga tambaya Najeriya ke ma ke cin amana da shehu sai
mutun ya bar wasiya har sai Abubakar sai da ya bar wasiya sai awolo ma ya bar wasiya da kuma ma ya bar wasiya janarin Abbas ya bar wasiya janar Murtala ma ya bar wasiya ai sun ce su biliyan furke amana kuma sun ce wa kowa irge amana da marinan duniya
To wannan haka yake. To bari mu sake komawa Adamawa inda ita ma kungiyar yakin neman zaben Buhari da Osibanjo ta shirya taron yin marhabin. Ibrahim Abdul Aziz gare ka.
Amma dai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da murnar komawar shugaban kasa Muhammadu Buhari daga jinya da ya shafe fiye da kwanaki 100 yana yi a birnin London, yanzu haka hadakar kungiyar tazarcen Buhari ta Buhari Osibanjo Again ta shirya wani gagarumin taro da kungiyoyi a jihar Adamawa domin jaddada goyon baya ga shugaban kasar. Da yake jawabin shugaban kungiyar Yahaya Hamman Julde ya ce sun shirya taron ne domin nuna godiyarsu ga Allah bisa lafiya da shugaban kasar ya samu a yanzu.
Totan shi ne ya bayyana shugabanmu shugaba Buhari lafiya ya dawo Najeriya da lafiyarsa zai ci gaba da ayyuka masu kyau wanda ya sa a gaba. Shi ne babban maskafin kiran wannan taro saboda mu haɗu magiyanmu su kalle mu muna farin ciki muna rawa muna godewa Allah saboda shugabanmu ya dawo.
Jama'a da dama da suka yi jawabi a wajen taron sun jaddada goyon bayan su nema ga wannan tafiya na neman shugaba Buhari ya zace a karo na biyu tare da shaguben cewa
mun zanna ba aiki ana zama gindin itace rana daya aka ce mu zo miti yanzu ba mu samu aiki ba mun samu aiki sun samu dama wasu suna so mu je mu yi ritaya cikin tafiyar nan amma yanzu kowa ya kuka gare sa ya zo nan sai ana koma ko yana so ya ji me ne aka faɗa kun gode mu domin kun ba mu aiki saboda ina roƙon ku don Allah ku taimaka mana a gaya mana mu san yadda za mu yi ubangiji Allah ya taimake mu
wallahi ba wanda ya isa ya cire ku a esco ko ya cire wani naka a esco ko ma replacement da ake yi ba wanda ya isa ya replacement ba abun da mu da muke nan muka yi ba Allah ya yi dama bare yanzu Allah ya dawo da mai abun gaba daya
kuma ina so tabbatar muku haka kuke so matafiya yayi kyau muna gani ubane ne suke tafiya amma a karshe a zo a yi jumping namu in a different way
kuma a yi murna da dawon baba Buhari daga nan zuwa wata daya za mu ga yadda fitilla zai haska mutanen Najeriya kowa a ga an riga an gane kana kowa.
To sai dai kuma da yake magana game da batun cewa matsin lamba ne ma yasa shugaba Buhari komawa gida daga jinyar da yake yi, shugaban kungiyar Yahaya Hamal Julle ya ce rashin tsoron Allah ne ma ke kawo wannan batu.
Sun manta maimako su taru su yi zanga-zanga a dawo da tsohuwar ministan man fetur wanda ta saci kudinsu, sun je suna zanga-zanga akan mara lafiya. Ai wannan ba marasa imani ba ne, mutane ne wanda ba su san ma akwai Allah ba, akwai wanda ba taɓa yin mutuwa a gidansu ba, akwai wanda ba taɓa yin rashin lafiya a gidansu ba, me yasa bai iya hana wancan rashin lafiyan ko mutuwa na gidansu ba?
Ya mako da ya zuwa yanzu tuni shugaba Buhari ya aike wa majalisar dokokin kasar wasikar komawa bakin aiki, yayin da kuwa bangare guda masu fashin baki ke ganin fa akwai wani hanzarin da ba gudu ba, wanda kuma lokaci ne kawai ke iya bayyana hakan. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima, to yanzu kuma bari mu cilla jamhuriyar Niger inda Tamar Abari ta ji ta bakin wasu 'yan Niger din kamar haka.
Amma da Rufai Abubakar, alhamdulillah dama abin da muke jira mu ji dawal Buhari. Buhari Allah kara mishi lafiya, mu kuma makwabta da muke tare da shi Ubangiji Allah ya kara mana danƙon zumunci da kula wannan iyakoki namu da mu da su Ubangiji Allah ya kara ba mu hakurin zama da mu da makwabtan mu kuma a bude iyakoki wannan kasuwanci Niger da Nigeria Ubangiji Allah ya kara dankon kasuwancin wannan da muke yi tare da mu da
Abdul Fatah Abu girkar da kampanye na Niger na bangaren Buhari lokacin zabe Buhari ikon Allah ne ikon Allah ne kuma ikon Allah ya kai shi ikon Allah mai go Buhari Najeriya daya ce sun yaki sun kashe kai dan Najeriya ka zama daya kan wanne ya fara to mutane su san ka Najeriya daya takci kuma yayi zancan tsaro tsaro ga ikon Allah wannan abin iya ci mishi kowa a ƙwariya kuma zai magane shi nan ga dan lokaci kadan ga ikon Allah Buhari zai aiki garan gagau zai aiki fiye ga yanda ake wannan kuma Buhari ya sa akan shi insha Allah sai ya cimma burin abin da yasa aka zabe shi abin da ƴan Najeriya suke zame a gare shi iya aiki ba gan Najeriya kadai ba gaskiya iya aiki gan dukkan wannan kasashen namu su samu ci gaba ya zamanto an ci gaba ya zamanto ban muga mabaraka ban muga mutane ga ake zuwa ana neman taimako a kasashen waje ana wulakanta mu Buhari abin da yake so ya zamanto mu zama ga kingin mu
Isa Haladu kenan fata na da mutanen Najeriya dan Allah dan Annabi da su musulmin kasar Najeriya yan arewa da arnan kasar Najeriya yan kudu da kristosi gabaki daya wanda suke arewa ya kamata su san Buhari fa ba wai na kudu bane ba na arewa bane ni ɗan Najeriya ne gabaki ɗayan su to amma abinda nake fata ɗan Najeriya su gane wani abu guda Buhari uba ne Buhari irin samun mulkin Buhari akwai wahala watan da muke Buhari da wannan adalci da doko da mutunta ka mutanen Najeriya da mutunta mutanen Afirka to Ubangiji Allah ya masa dogon kwanaki kuma ya bashi ikon rike Najeriya kuma adalcin da ya doka Ubangiji Allah ya taya shi rikon Najeriya kuma ya taya shi cika adalcin nan da ya doka
Babakir Muhammad murnar da muke yi ta zawwal Buhari da Allah ya kawo shi gida lafiya ko ƴan Najeriya irin alakar da take Niger da Najeriya ta huce dukkan misali Ubangiji Allah ya kara mishi lafiya bayan haka tunda yanzu Allah ya kawo shi duk wani matsaloli wanda yake na baya na kasuwa wanda yake tsakanin shi gida huci tsakanin Niger da Najeriya a sa magabata su gyara su
Abdullahi Usman mu anan daga Niger ban magana harkar ƴan Najeriya koremniya da suka rika yi a in yana zawa yazo in bai zawa rishin lafiya ce ba ta waje ba akan kowa kuma lausu su kasa la'akari da irin yanayin da wannan bawan Allah ya shiga kuma hama ce yake yi duka ta kasa ta al'umma gaba daya ya zama to an shiga wannan koremniyar a sa siyasa a rihe ido ba shi ba gani babu abinda ba su hudi muna jin su da Allah muna kiran su da Allah irin wannan koremniya da Allah su daina rishin lafiya daga Allah take kuma lafiya daga Allah ne yau dai alhamdulillah Buhari ya iso gida to mu muna murna
Tamar Abari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger
to a gaida Tamar da wannan rahoton to a yayin da cibiyoyi ke cewa kwanan baya an dan samu ci gaba a fannin tattalin arziki a Najeriya talakawa na kiran da a karkatar da shi wannan irin ci gaban da aka samu ya isa gare su daga Umma Ahiya ga sabon wakilinmu Alfonso Ukuregui da wannan rahoto na musamman
duk da cewa hukumar kididdigar yarwar arziki da tsadar rayuwa ta kasa ta sanar a watan Yuni da cewa watanni biyar kenan a jere da aka fara samun raguwar kuncin rayuwar da daukacin al'umar Najeriya ke ciki wasu matalauta akasarin su na kasassu daga jiyayyu mazaunan lobanta a karamar hukumar Umun Nauci da ke jihar Abia sun mika kokumbaran su ga gwamnatin tarayya inda suka roki ta taimaka gaya ta dube su da idon rahama da kuma isar musu da isasshen kulawa. Azantawar da nayi da wasu cikin su jiya sun yaba wa gwamnatin tarayya bisa yunkurinta wajen kakkaɗe zarmiya da rashawa da kuma karya lagon yunwa a kasar baki daya amma duk da hakan sun ce
ai to kamar mu hukuma ta riga tunawa da mu inda take dama da kowa mu ma a ce tana dan dama da mu kar ta ware mu ta mai da mu saniyar ware dan ta ga yanda Allah ya riga dora mana to kar ta kyama mu ta jawo mu mu haɗu mu tafi tare kaga mu nufin mu kenan abinda muke so su riga mana ni mutumin Bauchi ne
oke
ina so gwamnati da Allah ta taimaka mana abinda muke ciki muna wahala ya wannan neman baran na taimaka mu samu aikin da zamu yi kuma mu zauna wajen iyayen mu da iyalanmu, taimaka mu fa samu ko aikin da zamu yi a gida wanda zamu zauna kuma mu huta yawon nan. Yawa saboda yawon nan yana da wahala. Gaskiya mu ma a dole muke hutuwa yawon nan mu zo mu yi abin da zamu ci da iyalanmu da iyalanmu. Mu taimaka wa iyayenmu haka mu. Muna so a samu a taimaka mana yanzu zuwa gaban nan. Wanda za a taimaka mana mu samu wanda zamu zauna a gida.
Suna na malasa.
Wani hali ake ciki?
Ni halin da ake ciki ina kusa da komawa gida kai musu abin da za su ci.
An dace ne to?
Eh, an samu an aika. To ni kuma in je in gansu su ganni.
Yanzu a halin da ake ciki akwai wani irin agajin da hukuma kan isar maka?
A'a babu bane.
Yanzu me ya kuma kukan da aka ga hukuma?
Kukana hukuma. In an yi ni a taimaka min da abin da iyalina za su ci, ina riga na gama.
To ba wani kuma illa wannan?
Eh, sosai abin da dai nake so kenan, ni taimakon abin da za abin da aka samu aka bani kai wa ɗayana ci nuna da zuwa na.
Sunan naka?
Zakari Muhammad.
Kai mutum ne na ne?
Nasarawa State. Halin da nake ciki kenan, abin da muna nema wurin gwamnatin Najeriya a taimaka mana da abin da zamu rika ci.
Ya ka ci abin kenan?
Eh, kuma da abinci kuma da bukatan da ina zuciya mu kuma mu hakura da maganan barana.
Sabili da haka ne injiniya Mustapha Muhammad Bello, wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullum, ya yi tsokaci yana mai cewa.
Wannan gwamnati ta yi rawar gani ta ba da alkawalin da ta cika a kan corruption da kuma tsaro. Tabbas ta yi ƙoƙari ga tsaro da kuma corruption bisa ga ƙoƙarin da take yi. Yanzu tsokaci muka zo da shi ko na zo da shi a kan gwamnati ta duba ga halin mu 'yan kasuwa da kuma talakawa akan halin da ake ciki. Na yanzu wancan alƙawarin da Baba Buhari yayi ya cika sasu har zuwa ga ma'aikata da 'yan kasuwa da kuma waɗanda ma suka sauka a aiki an ba su fansho. To ɗan kasuwa da talaka bai san fansho ba kuma bai samu ba. Saboda gwamnati ta duba da wannan lokaci ga tsadar abinci ga kuma tsadar dai rayuwar gabaki daya, saboda muna fata ta duba mana.
Kididdigar da hukumar kididdigar yalwar arziki da tsadar rayuwa ta ƙasa ta gudanar a shekara 2016 na nuni da cewar mutane miliyan 112 cikin yawan mutane miliyan 167 na fama da fatara. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Umahia, Najeriya.
To a gaida Alphonsus, yanzu kuma bari mu sake komawa jamhuriyar Nijar, inda Sulemin Muni Barma ke tafa da sharhin jaridun ƙasar.
Zamu soma a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel Dimanche, wacce ta rawaito cewa matakin biyan haraji ya fara rutsawa da masu gidan haya bayan da aka lura cewa akasarinsu suna kewaye wa hanyoyin biyan diyar ƙasa, ko da yake wasu daga cikinsu sun fara ƙarawa 'yan haya kuɗi. Gidan jika 50 ya koma suka 75 na sefa, suna nufin daga 'yan haya za su tatsi kuɗaɗen haraji. Dalili kenan da jaridar ta ce ya kamata 'yan hayar da suka tsinci kansu cikin irin wannan hali su rinka sanar da ma'aikatar haraji domin ta hukunta masu son zaluntar bayin Allah. Jaridar Lukanar Amfiri ta bayyana cewa shugaba Isuhu Muhammadu ya fada wani tarkon Prime Minister Birjira Fini domin jin labarin yunkurin maye gurbinsa da Muhammad Bazoum ke da wuya. Prime Minister ya gaggauta rubuta takardar murabus bisa hujjar ya gaji yana son a sauwaƙe masa. A tunaninsa yin hakan zai tsare masa mutunci a idan 'yan Nijar waɗanda za su yi zaton da kansa ne ya shida ba wai korarsa aka yi ba. Yayin da Lukanar dashe ne ta ce maganar maye gurbin Birjira Fini da Bazoum kawai jita-jita ce da 'yan adawa ke bazawa da nufin haddasa ruɗani, abinda ke kwatanta sun rasa tudun dafawa ba aikin yi sai kumbiya-kumbiya, in ji Lukanar dashe ne. Le Monde Aujourd'hui ta ce shugabannin jam'iyyar Amen Amen sun tsokano tsuliyar dodo
bayan da suka caccaki salon mulkin shugaba Isuhu a wata sanarwar nuna rashin jin dadin abin da suka kira dauki daidai da jam'iyyar PNDS tarayya ke yi wa shikashikan amen amen. Jaridar ta ce kai tsaye makarraban shugaban kasa suka shirya taro wanda a ƙarshen sa aka umarci Masaudu Hasumi ya maida martani, kuma haka aka yi, bai yi wani boye-boye ba, ya gaya wa ladanta na cewa ya shiga taitayin sa. Idan kuma amen amen bata jin dadin tafiyar gwamnatin, to kawance ba dole bane, in ji Lemondo Jardui. To bari mu karkare da jaridar Lanketer wacce ke cewa magajin garin Maradi Mayor Ayuba Musa ya shiga tsaka mai wuya a sakamakon barazanar tsigewar da yake huskanta daga wasu mashawartan wannan da'ira. Kansulolin da ke kan gaban wannan yunkuri sun zargi Mayor Ayuba Musa da laifin kasa aiwatar da kasafin kudade, sannan yayi sakaci sosai wajen daukar matakai akan barnar da ambaliyar ruwa ta haddasa baya ga kazamtar da ke addabar birnin Maradi, in ji Lanketer. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sulaiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Suraje Shehu Mai Bala daga karamar hukumar mulki Lela Jihar Sokoto Najeriya. Ina ce ɗan uwana ƴan Najeriya, muna dawowa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Muna roƙon Allah kamar yadda ya dawo lafiya, Ubangiji Allah ya ƙara mishi lafiya, ya ci gaba da jagorantar ƙasar nan tamu. Kuma ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya, mu ci gaba da mishi addu'a da fatan alkhairi. Da Allah mu ci gaba da mishi addu'a tare da makasamu addu'a baki daya.
Mai magana Hamidu Kalallabu daga nan Kalallabu a kunin Gidi Mariya. Ya rubi fa Jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan da kaire duka masu zuwa hanyar filimin duniya. Allah ya kai su lahiya, kuma su dawo da su gida lahiya. Kuma muna roƙon su su yi mana addu'a, Allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya kasamu Nijar da Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma, jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na murya Amerika, ina so in bada ra'ayina akan dawowar shugaban kasa Muhammadu Buhari gida Najeriya. Da fatar Allah ki kara bashi lafiya. Kuma alhamdulillah yau mun gamsu da jawabin da yawa ƴan Najeriya da jin wannan jawabi cewa lallai shugaban kasa ya samu lafiya, kuma Allah ya kara bashi karfin gwiwa.
To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayowa ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice. A kasar Pakistan, 'yan sanda sun tsare wani matashi mabiyin addinin Krista sakamakon kona Qur'ani da yi, wanda shine littafi mafi daraja da daukaka ga mabiyin addinin Musulunci. An dai tsare wannan matashin ne mai suna Asif Masi bayan da aka kai ƙararsa ranar Lahadi, kamar yadda mai magana da yawan 'yan sandan kasar ya shaida wa muryar Amurka. Daga ranar Laraba 1 ga watan gobe na Satumba, Amurka za ta dakatar da baiwa bakin haure takardar izinin shiga Amurka daga kasar Rasha, kamar yadda ofishin jakadancin Amurka ya faɗa a birnin Moscow. Amerikawa sun fara nuna damuwarsu akan fidda sojojinsu daga yakin da Amurka ta kwashe lokaci mai tsawo tana yi da 'yan ta'adda, kuma ta yi hakan ne ba tare da samun kowace irin nasara ba, sai dai ficewar nata zai iya haifar da giɓi ga 'yan ta'adda, kamar yadda shugaban na Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Litinin. Salin da yake wa Amurkawa jawabi akan wato sabon shirinsa ko kuma dabarar da yake son ya kaddamar game da kasar ta Afghanistan. Tun da farko, wani roka ya afka cikin tsakiyar ginin gwamnati da gidajen ma'aikatan diplomasiya a babban birnin kasar Afghanistan, wato Kabul kenan. Wannan ko ya faru ne sa'o'i kaɗan kafin shugaba Donald Trump na nan Amurka ya bayyana muhimman matakan gwamnatinsa take ɗaukin ƙudurin ɗauka game da yaƙi da kasar ta kudancin Asiya. To masu sauraron mu, nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin, sai kuma can anjima. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ladan Ibrahim Ayowa da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abo da injiniyarmu ta wannan lokacin Hajja Zainab Abdulrahman, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.